sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Talata 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A jiya Litinin, kasar Sin ta sassauta wasu daga cikin dokokinta na COVID-19, kuma ta kara tabbatar da matakin kawar da cutar kwata-kwata. Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran manufofin gwamnati na daƙile yaduwar COVID, ana wani yaƙi na daban a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki ɗaya. Kwanaki bayan tururuwa zuwa shaguna a ranar bikin Black Friday, masu sayan kaya suna jiran ranar Cyber Monday don samun ƙarin rangwame akan kayan bada kyaututtuka.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta maida martani game da kama wani matashi kuma ɗalibi da wasu jami'an tsaro suka yi a Najeriya saboda yayin rubutun ɓatanci akan matar shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari.
Ana ga cewa sukar da yiwa matar shugaban ƙasa bai dace ba, ta suma dukan da suka yi masa da kama shi da tsaron da suka yi masa, ai wannan ya ma wuce ma rashin dacewa, musamman ganin cewa ɗalibi ne.
Awal Musa Rafsanjani kenan, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa mazauna wasu yankunan ƙaramar hukumar Bale a jihar Taraba sun zargi 'yan banga da kisan mutane sama da 12 da kuma ƙona gidajen makiyaya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin Tsaka Mai Wuya wanda Aliyu Mustapha ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya. Ga cikakkun labarin. A jiya Litinin, kasar Sin ta sassauta wasu daga cikin dokokinta na COVID-19, amma ta kara tabbatar da matakin kawar da cutar kwata-kwata duk da zanga-zangar ta barke a duk fadin kasar don nuna adawa da dokar. Wasu kuma na kira ga shugaba Xi Jinping ya yi murabus. Gwamnati dai bata ambaci zanga-zangar ba, wadda ita ce babbar hanyar nuna adawa ga jam'iyyar mai mulki ta 'yan gurguzu a shekaru da dama da suka gabata, amma ɗan sassauta dokokin ya bayyana da nufin daƙile zanga-zangar. 'Yan sandan ƙasar Sin sun yi aiki a titunan Beijing da Shanghai a jiya Litinin a ƙoƙarin hana ƙarin zanga-zangar adawa da takunkumin gwamnati na COVID-19. A ƙarshen mako, masu zanga-zangar suna ihu suna cewa a ɗaga kulle a wani birni da ke yammacin ƙasar Sin, yayin da a faɗin ƙasar da birnin Shanghai da ke zama cibiyar hada-hadar kuɗi, masu zanga-zangar sun riƙe farar takarda da ba komai a jiki a matsayin wani shiru na nuna rashin amincewa. Wani mazaunin birnin Shanghai ya shaida wa muryar Amurka cewa ya daina fargabar yaduwar cutar saboda ta zama jiki. Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran manufofin gwamnati na daƙile yaduwar COVID-19, ana wani yaƙi na daban a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki ɗaya. Yaƙin da ke gwada ƙarfin na'urar tantance bayanai da kasar Sin ta yi a intanet, wanda aka fi sani da suna Great Firewall. Wasu masu zanga-zanga a birane irin su Beijing da Shanghai na ƙoƙarin kaucewa tantancewar gwamnati, wanda aka yi imani yana amfani da na'ura mai sarrafa kansa don taimakawa wajen toshe abubuwan da aka haramta. A cewar Paul Mazur, ɗan jarida na New York Times, masu zanga-zangar suna amfani da wani abin tacewa bidiyo kamar rubutun da ake shimfiɗawa kan bidiyo ko kafe bidiyon. Wata dabara da ke sa shirin tantancewar ya gaza ganowa da toshewa. Masu lura da al'amura sun lura tsawon makonni cewa Twitter ka iya zama mai rauni ga kowane hare-hare ko kamfen ɗin yaɗa labaran ƙarya, tun lokacin da sabon mai shi Elon Musk ya kori fiye da rabin ma'aikatan, har da wasu da suka yi aikin kiyaye hanyar yanar gizo daga hanyar rukutse. Kwanaki bayan tururuwa zuwa shaguna a ranar bikin Black Friday, masu sayan kaya suna jiran ranar Cyber Monday don samun ƙarin rangwame akan kayan bada kyaututtuka da sauran abubuwan da suka yi tsada saboda hauhawar farashin kayayyaki. Hanyar Adobe Analytics, wanda ke bin diddigin hada-hadar manyan dillalan yanar gizo, ta mai da hankali kan shirin Cyber Monday da zai kasance ranar siyayya mafi girma ta yanar gizo ta shekara, kuma za ta samu kusan dala biliyan 11.6 na sayarwa. Masu siyayya sun kashe dala biliyan 9.12 ta yanar gizo a ranar Black Friday, sama da 2.3 daga bara, a cewar Adobe. Hada-hadar kasuwanci ta yanar gizo sun ci gaba da yin ƙarfi a ƙarshen mako tare da dala biliyan 9.55 na kayan da aka sayar ta yanar gizo. Wasu manazarta suna tsammanin adadin abubuwa da masu siye ke siya ka iya kasancewa yadda yake babu canji, kuma ya yi ƙasa idan aka kwatanta da shekarun baya. Ana sa ran riba da wasu dillalai za su samu ba zai yi yawa ba, waɗanda ke rage kayayyakin sosai don jawo hankalin masu siyan kaya da ke tsini a kasafin kuɗinsu saboda rage tilin kaya da suke sayarwa. To, ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Ofishin ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama na Amnesty International a Najeriya ya ƙalubalanci jami'an tsaro a ƙasar da su mai da hankali wajen murƙushe ayyukan tarzoma da ake fuskanta a wasu sassan Najeriya, maimakon ba masu riƙe da madafun iko damar amfani da su wajen cimma burinsu a kan 'yan ƙasa. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto dangane da wannan batu daga Kano.
Kungiyar ta Amnesty International na martani ne game da matakin wasu jami'an tsaron Najeriya na kamawa tare da cin zarafin wani ɗalibi mai suna Aminu Adamu Muhammad da ke karatu a jami'ar tarayya da ke Dutse a jihar Jigawa. Rahotanni sun ce fiye da makonni uku kenan jami'an tsaron suka yi diran mikiya a harabar jami'ar, inda suka kama wannan ɗalibi bisa tuhumar cewa ya yi rubutun ɓatanci ga mai ɗakin shugaban Najeriya Aisha Buhari a kafar sadarwa ta zamani. A zantawarmu da shi daraktan ƙungiyar ta Amnesty International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani, ya ce ƙungiyar ta yi Allah wadai da wannan mataki.
In ana ga cewa sukar da iyo wa matar shugaban ƙasa bai dace ba, ta suma dukan da suka yi masa da kama shi da tsaron da suka yi masa, ai wannan ya ma wuce ma rashin dacewa. Saboda haka muke ban yi Allah wadai da wannan rashin wato adalci da aka yi wa wannan yaro, musamman ganin cewa ɗalibi ne kuma zai rubuta jarrabawar sa ta fita daga makaranta. Bai dace a ce an tsare shi ba, ba a ma san inda yake ba a lokacin da aka tsare shi, har sai bayan kwanaki masu yawa kuma aka ringa azabtar da shi. Wannan ba daidai ba ne, mun yi Allah wadai da wannan cin mutunci da rashin wato ɗa'a da kuma keta masa ɗancin kanshi a zuwan ɗan adam. Kuma mu muna ga cewa jami'an tsaro maimakon su yi abin da yake ya dace don su kare dukiyar mutane da rayukan mutane, kamar yadda to 'yan tarzoma sun takurawa mutane a ƙasa, ba sa iya zuwa su je su yi wannan aikin, yawanci suna huce fushinsu kan mutanen da ba su da wasu barazana ga ƙasa, ga mutanen ƙasa.
Yayin da rahotanni ke tabbatar da cewa wannan ɗalibi Aminu Adamu Muhammad na ci gaba da kasancewa a hannun jami'an tsaron Najeriya, masana dokokin ƙasa sun fara fashin baki a kan wannan batu.
An sabawa kundin tafikar da laifuka na arewacin Najeriya, an sabawa shi kanshi Administration of Criminal Justice Law, an sabawa Constitution, an sabawa dokoki wanda muke cewa International Human Declaration, sannan kamar yadda aka ce an azabtar da shi, shi ma wannan abu ne kirar da aka sabawa waɗannan manya-manyan dokoki da muke da su.
Amma a baya shi ma kuma kamar zarafin ya ci, cewa ya ci zarafin mai ɗakin shugaban ƙasa, ba ki ganin cewa wannan ma wani abu ne wanda ya kamata watakila a duba.
Duk da tana uwar ƙasa, amma bai cire ta daga zama 'yar ƙasa ba. Ɗan ƙasa abin da aka san shi da shi ya bi dokokin ƙasa, ita ya fi cancanta a ce ta girmama dokokin ƙasa. Misali, wannan yaron a ce laifin da yayi mata tana da dama a constitution tana da dama under criminal procedure code tana da dama under administration of criminal justice law ta shigar da direct complaint ko hukumar yan sanda ko wata hukuma da take ganin zata iya shigar da complaint ɗinta su karba idan ta kai za a gayyato shi a ka'idar doka kenan
Barista Amina Umar Hussein kenan tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano sai dai kungiyar ta Amnesty ta ce za ta ci gaba da bibiyar makomar wannan dalibi Aminu Adamu Muhammad da ke hannun jami'an tsaron Najeriya bisa umarnin mai ɗakin shugaban Najeriya Aisha Muhammadu Buhari Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya A jiya Litinin yara da ke sanye da kayan makaranta da kananan yara tare da iyayensu sun yi layi don yin allurar rigakafin cutar shan inna a dandalin garin Sigli da ke arewacin tsibirin Sumatra na Indonesia bayan da aka gano yara hudu dauke da cutar mai saurin yaduwa da aka sanar da kawar da ita a kasa da shekaru 10 da suka wuce An fara gano kwayar cutar ne a watan Oktoba a jikin wani yaro dan shekara 7 da ke fama da lalurar shanyewar barin jiki a lardin Aceh da ke kusa da Sigli. Kuma tun daga lokacin ne aka gano wasu mutane uku da suka kamu da cutar, lamarin da yasa aka fara gudanar da allurar rigakafi da wayarwa. Jami'ai sun ce adadin rigakafin cutar shan inna a lardin masu ra'ayin mazanjiya ya kasance bayan sauran sassarin kasar tare da kokarin da ake yi na rashin fahimtar juna da yada bayanan ƙarya akan allurar cewa ta saba wa aƙidar addini da dai sauransu. Gwamnati ta kuma ba da fifiko ga allurar COVID-19 tun lokacin da aka samu rigakafin. Gangamin da aka fara ranar Litinin yana da nufin yi wa yara miliyan 1,200,000 allurar rigakafin cutar alardin, in ji Maxi Ren Rondonu, babban daraktan ma'aikatar lafiya kan yaƙi da cututtuka. Wani mai zanga-zanga ya hau filin wasa ɗauke da tutar bakan gizo, kuma sanye da rigar Superman shuɗi da ke cewa Save Ukraine, wato a ceto Ukraine a gaba da kuma Respect for Iranian Woman. Wato a mutunta matan Iran a bayan rigar yayin wasan gasar cin kofin duniya tsakanin Portugal da Uruguay. Jami'an tsaro sun kama mai zanga-zangar inda aka jefa tutar a filin kafin aka fitar da mutumin daga filin. Daga nan ne alkalin wasan ya dauko tuta ya barta a gefe sai da ya dakata a wurin kafin wani ma'aikaci ya zo ya karba. An fitar da mai kallon ta wani rami. Har yanzu dai ba a bayyana ko mai zanga-zangar ya fuskanci wata tuhuma ba ko kuma 'yan sanda sun tsare shi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wasu da ake kyautata zato 'yan bangane sun yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 12 a wani yankin karamar hukumar Bali da ke jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka kuma kona gidajen makiyaya tare da kore musu garken shanu. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba ya aiko mana da wannan rahoton.
Al'amarin dai ya faru ne a garin Kunkara zuwa Jatau da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraban, inda waɗansu 'yan banga suka yi sanadirar kashe mutane 12 suka kojika ta uku tare da ƙonawa Fulani mazauna wannan yankin gidajensu da ma kwace musu hatsi hadama da babura, kamar dai yadda wani wadda al'amarin ya shafa mai suna Umaru Mai Saje wadda ya shaida min cewar
muna yankin Jatau an kashe muna mutane 12 a yanzu nan kuma bamu ga wasu ba.
Akan wani dalili ne aka kashe su kuma suwanka suka kashe su?
Dan banga ne barayi sun kasu dan banga ne kawai ma ba ta tabbata da duk ne sun ka samu haka nan sun kasu a kawo haka ba su mutu ba yanzu nan suna a cikin nan mun ka kawo a bari.
Kamar mutane nawa ne waɗanda ba su mutu ba?
Muna da mutum haka da ba su mutu ba. Sai na shaji sun mutu waɗanda mun ka gani.
Kai a cikin waɗanda aka kashe akwai ƴan wanka?
Sosai akwai yayani na guda biyu.
Kamar wa da wa?
Akwai dandu akwai matau.
Wani wadda lamarin ya shafa tsindim ya koyi asarar ƴan uwa tare da dukiyoyi da dama. Mai suna Muhammadu Juli wadda ke zama a yankin Jatau da ke karamar karamar hukumar Bali a jihar Taraban, shi ma yayi mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru.
Ke muna jin matsala ba yar karama ba, saboda dai wasu daga jatau suna nan ƙasa za su zo bane, babu komi, ba ko kwano daya na abinci. Kayayyakin da muka tattara da kaji, akwai gidajen mu waɗanda suka ƙona, muna da kayan gona ciki sun ƙona su sun kwashe. Sannan mutanen nan kuma ƴan ƙasa ne, mun san su, ni ma su rutsa da ni ma shin biyu suka karba da nawa da na ɗan-ɗana. Sannan suka kashe yarun makwace. Saboda in duk da za su je sai mun ji an ce suna taro tsare ruwa ko Borno, nan ne suke majalisa inda manyan sai su yi.
Kace a ina suke taro kafin su tafi?
Tsare ruwa da Borno nan ne suke taro.
Alhaji Abubakar ɗaya ne daga cikin mazauna yankin Jatau da ke karamar hukumar Balin, kuma wadda ya tsallake rijiya da baya tare da amshe masa babura, wadda ya shaida min cewar
lallai abokan yan uwan zama dai makwattaka ko dai ko an duk to makalla ga banza an ka same su ga hanyar an sai kake kalo kake inda ba wani dai wanda an ka kake a dauki babura ne, saboda zalun duk wanda an kake za a dauki babur to a wuce dan waɗanda ba aka ce babban da haka na zo da gidaje su tabi da kayayyakin mutane zanna kaya akwai ma wanda gaba ɗaya tufafi sisi ne kawai an tabai duka kayan mu na sawa duka an dauki an haƙi ne sun ka isko sun wuce da su banda baburan da suka dauki kaji an sun ka isko sun dauki awai komi su sun sa mu cikin hali ha guda ake mutanen nan.
To ko hukumar ƴan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan akuwa wannan lamarin, duba da cewa yankin Bali da Gasol yanki ne wadda ya dade yana fama da matsalar rashin tsaro irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa hadama da hare-hare babu gaira babu dalili. Tambayar kenan da newa SP Usman Abdullahi wadda ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban, wadda ya ce
lallai an samu aukuwan wani hari da aka kaiwa wasu al'umman Fulani, wasu wasu bayan Allah ne suka fito a garin Kunkana za su koma can ƙauyen su dake yankin Jatau, sai wannan iftila'i ta faru da su, wasu wadda ba a san ko su wane ba dauke da bindigogi da kuma adduna suka far musu da sara da kuma harbe-harbe. Sannan shi DPO wannan yankin da kuma haɗin kan maharba kungiyar maharba da kuma ƴan banga suka shiga wannan yankin da abun ya faru.
Yankin da Gasol dai a jihar Taraban yanki ne wadda ya dade yana fuskantar matsalar rashin tsaro tare da kai hare-hare babu gaira babu dalili. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla a gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai ruwa. Yau muke ci gaba da kawo muku muhawara kan bambance-bambancen addini da ake samu tsakanin Kiristoci da Musulmi a Najeriya, musamman yanzu da aka taso da harkokin zabe har ma da kidayar jama'a da za a yi shekara mai zuwa in Allah ya kai mu. Daya daga cikin abubuwan da ake ta tambaya shin ya kamata laifin wasu ƴan ƙalilan ya shafi ɗaukacin dukkan jinsin mutane masu bin addini ɗaya ko masu ƙabila ɗaya? Sannan kuma meye tasirin matsayin da su manyan Kiristocin arewacin Najeriya su Baba Shidda Yakubu Dogaro suka ɗauka?
Sunana Pastor Hana Wajibur, shugaban farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin mabambantan addinai a nan Najeriya. Duk abin da aka yi ba a bi ka'ida ba, ba a bi kosan addini ba, to mutum na ta kansa ne ba ta addini ba ne. Amma sai a rabu da guzuma ana harbin karsana, sai a alakanta mutum da addini. In yau Krista ya yi abu da ba daidai ma, ya kuwa ce wani mutum ya yi haka, sai ce ai Krista. In wani abu ya faru musulmi ne ya yi abin, sai a ce ai musulmi ne suka yi, alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyin addinin. Wannan ba daidai ba ne, kuma ba adalci ba ne. Babu addini da ya koyar da fada koko a kashe mutum, babu gari babu dalili.
Jama'a assalamu alaikum, ni ne Pastor Amin Jabu daga kudancin Kaduna. Akwai wani makwabcin yana fitar da burkutu jiya kenan a gidanshi da su safe, sai ga gobara ta tashi. Fulanin da suke zama makwabta da mu su riga sun shirya nonon da za a ce a sayar, gidan kuma ga burkutu. Kuma a ƙauyen a gidanmu tsakanin in gidan da inda za a je a diba ruwa ya kai kamar kilomita ɗaya, sai aka gan su Fulanin nan suka kwashe nonon nan da za a je a sayar. Kuma sun burkutu, sun kwashi burkutu. Tunan aka hada an ja kashe wuta. Wannan babban darasi ne, ya nuna cewa duk abin da za mu yi mu kashe wutar rayuwa duka mun shi. Kaga ga nono na Fulani ga burkutu, duka an hada an kashe wutar shi. Wannan wani darasi ne, ina kira da musulmi da Krista da baki daya, mu da da hankula mu wuri daya.
ba tare da bata lokaci ga ci gaban hirar da hukumar haure da muka shirya tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu mai wakiltar musulmi da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar kiristoci a Najeriya. Malamai mu ji.
Ni abinda nake cewa shine an yi dai kai kuskure ba shi ya kamata mu tattauna, malamai ne addini muke magana. Abinda ya kamata a kalla shine me ne laifin sauran musulmi da daura laifin akan su. A ce yanzu laifin musulmi ne har ka bugawa a jarida ana cewa is the shortest distance between Nigeria and Islamic Caliphate. Kaga an koma an mai da abun wani abu lokacin da wani zai ce ma shi saboda wannan ma zai fasa zaben tilibin yana ra'ayinsa saboda kaza da kaza da sauransu. Yanzu kuma ne yazo ya ce maka yanzu mu in dai kristanci za a yi bana tun da an yi wannan abun to shikenan yanzu duk krista yayi kaza. Sai za an mai da abu yanzu magana ce ta addini. To kaga kowa sai a jira'ayinsa ya kuma yi magana addini shine ko abin da nake faɗa. Cewa mu malamai na addini, jagorori na addini, sawa'un Kirista da Musulmi. Mu jagoranci al'umma akan seta ta kamar yanda ya faɗa. Addini ke bada.
So daga cikin kana cewa laifin mutum guda bai kamata ya shafi
yawa shafi kowa ba ɗaya kenan. Na biyu kuma ɗan hankali ya wuce in zuciyata ta harzuka hankali ke dawo da ita. Kada mu bari mu da ya kamata mu seta al'umma mu tunzura su.
Malam Musa mai sai kana jin laifin mutum guda ya kamata ya shafi kowa?
To laifin mutum guda zai shafi
kamar laifin Tinubu ya kamata ya shafi duk
laifin Tinubu domin maganar da yace Baba Shiri yana cikin committee da suka kawo shetima shugaban committee wannan maganar ba gaskiya bane. Baba Shiri yana ɗaya daga cikin mutumin da ya huto yace Allah ya isa da wannan zaben da akai
da shi da Yakubu Dogara
domin inda Baba Shiri yana da hannu ba zai fito media yace shi Allah ya isa da wannan abun ba kuma ai gyara akan kari. Don haka zaben da aka yi an yi zaben son zuciya an nuna cewa wato arewa ba mu da krista wanda musulmai suka yadda da shi kristan amana
amma ba ka jin wanda Tinubu bai yadda da shi bane ko wanda APC ba ta yadda da shi bane
wannan zancen da muke magana yanzu a arewa zamantakewa krista da musulmi ba ma zancen Tinubu ba ma zance ai in akwai alaka ta zamantakewa ta gaskiya ai daga sarkin musulmi har zuwa kasa a lokacin da aka ambishi shatima zai kira yace a wannan abun da aka yi ba daidai bane mutanen nan mun jima muna zama tare da su dole ne mu ba su haƙƙin su kuma ko a musulunci akwai haƙƙi na makwabta.
Bari in tambaye ka wani abu lokacin da aka yi abin al'amarin na Sokoto aka shi Debora a Sokoto da kisan da aka yi wannan liman a Yobe dukkan ɓangarorin sun fusata fisibilai ya kake ganin irin waɗannan abubuwa kuma sannan in kowa ya fito yana bayyana ra'ayi game da abin da ya faru da sai ka ji hayaniyar wannan daban ba inda za ka samu addinan nan biyu sun yarda cewa abin nan gashi ga yanda ya faru.
To mu dauko daga maganan kisan Debora. Kisan Debora malamai da dama sun tofa albarkacin bakin su. Sarkin musulmi an kafurta shi an mai da shi ba kowa ba. Saboda bai goyi bayan abin da ya faru ba. Kuma shi ya bi zahirin gaskiya ne. Sannan mu kuma Krista mun fito mun yi Allah ware da wannan kisa. Saboda babu wanda zai daukan rai sai dai shari'a. Idan aka bi ta hanyar doka a nan ne mutum yake da hukuncin da zai dauki rai amma idan ka dauki hukunci a hannunka to hukuma za ta daukan hukunci a kanka kuma
gaskiya ne
to mun yaba da wannan gefen sarkin musulmi yayi magana amma an kafurta shi mu kuma kamar ni na fito na yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan abubuwa din musamman abin da aka yi na Bola Tinubu na fito na press release na 19 Northern State Yobe kan na kuma rubuta har yau har gobe ana kira nayi Allah
wani da wani Musa can Sokoto dalibai yan uwanta ne aka ce suka kashe ta Ayubu kuma wani soja ne Krista aka ce ya kashe wannan musulmi bayan da ya bashi ya dauke shi ya bashi dan lutun motar shi so a ko ina yan tsirarin mutane ne suka aikata wannan abubuwa amma duk asalin ta buta rike shi
to abinda zaka duba muna maganar social media
yawa social media
social media da ka gani da muke da shi yanzu a kasar mu Najeriya ita ce ummul alqaba'isan din duk wani abin da yake ta daga cikin
ka yadda ita ce take ƙara ingiza wutar
ta ingiza domin ni a lokacin da ake kashe Debora a lokacin a matsayin shugaban matasa na kristoci na arewa aka turo min hoto a take cikin minti 5
na kisanta
da ake yi a take minti 5 da abin da yake faruwa aka turo min to kana tsammani a matsayinka na shugaba kaga wani memban ka ana kashewa wani irin doka, wani irin hukunci zaka yi, wani irin umurni zaka bayar. Amma a wannan lokacin na zauna na yi nazari na duba, idan na ce ku ma ku je ku rama ku yi wani abu, ba zai zama daidai ba. Sai na ce musu ku yi shiru, ku ji abin da ni zai iya ce muku. Muka ci gaba da communicating da wanda suke cikin sakwato da wanda suke cikin makaranta. To abin da ya faru a Yobe, ni shugaba ne na matasa na Kristoci, kuma ba zan taba yadda da cewa wani mutum ya je ya kashe malami haka kawai.
Kan ta yi magana kan wannan?
To idan kan ba ta yi magana ba, ni na yi magana a kai. Ina Allah ware da wannan kisa, kuma duk waɗanda suka yi wannan abin, ina kira da babban murya a gaggauta hukunta su, domin babu dalili. Yanzu kamar ni ne Musa Misar, sai wani kawai musulmi ya taso ya zo min kisan gilla, yaya musulmai za su duba? Wanda suka san alaka na, wanda suka san zamantakewa na da su, za su yi Allah wadai da wannan.
Engineer, me za ka ce game da abubuwan da yake na yadda waɗannan kashe-kashen da mabiya wasu addinai suke yi wa mabiya addinan da suka bambanta?
Na farko, kamar yadda aka faɗa tun daga farko, kuskure ne kowa ya yi shi, daidai kuma duk wanda ya daidai a fashe ya yi daidai. Kuma a ko'ina ana samun wanda ke wuce gona da iri abin da ba daidai ba. Abin da sojan sun yi ba daidai ba ne, da kuma duk wanda ya ba daidai ba aka yi masa aka hukunta shi ba wannan ba ne. Na biyu, tsarin musulunci bai ba mutum haƙƙi ya ɗau hukunci a karan kansa ba. Duk abin da zai faru dama shi ne a kai doka, a kai gunun shari'a, ta mataki a kan mutum. Amma abin da yake kawo matsalan ba wannan ba ne. Social media yana nan, amma abin da ke wannan shi ne wanda za su ce ku bari, ba sa cewa a bari. A lokacin da ake cewa mutane matasa, gashi dai an ce musulmi dai ba wanda ya fi sauki musulmi a wurinmu. Ya fito ya yi condemning, ya ke nema kuma. Ba ya wakilcin ba musulmi? To amma a lokacin da ake wannan, ya kamata lokacin da za su yi complain a kan an yi ɗau doka a hannu, ya kamata kuma su yi magana a kan cewa kuma a kiyayi taɓa mutuncin wasu. Amerika kake zaune. Duk yadda mutum ya kai ya kawo, duk in ce irin na Amerika, akwai abubuwan da in ka taɓa su ko a rediyo ne ko a talabijin ne, za a katse sunanka, za a katse magana, a cire saboda mai wani abu ne da ba a taɓa shi. Kaga a wannan gurin ya kamata a ce mu haɗu gaba ɗaya, addininmu da addininsu, mun da tarayya akan cewa annabawan Allah suna da matsayi mafi ƙororo a gurinmu. Kamar yanda ba za a ƙyale mutum kawai don yana jin cewa don za a iya buɗe ƙofa ne ma haka kawai mutum bai malafi ba a ce yayi a kuma hukunta shi. Amma a lokaci guda kuma bai kamata a zo kuma ana celebrating wanda ya yi wani abu da shi kuma ake ganin cewa wuce gona da iri ba ne.
Mu yi magana game da abin da ya sa aka kashe Dubura. An yi zargin cewa ta yi ɓatanci ga fiyayyen
sallallahu
alaihi wasallam. Yanzu yana tambaye ka matsayin malami ne. Me ye matsayin kashe mutum a irin wannan hali din? Kuma shi kuma Ayyubi an ce ba sani ba, ko dan yana son motar malam ce ko sata zai yi ko menene. Abin da nake so in ce shin laifin da mutum ya yi har aka kashe shi din nan, da kuma yadda mutane suke mai da martani, ya kuke kallonsa?
Yawa, abin da ya kamata mu bambance shi ne tsakanin hukunci da zartar da hukunci. Hukuncin abu kaza, misali yanzu mutum ya ɗau makami ya kashe ma mahaifi a kan gidanka. In dai ba a ɓangaren kare kai ba, ya zo yana ƙwarin halaka shi ka kare kanka, musulunci ba zai baka daman kawai don ka san shi kana zargin shi ya kashe ma mahaifi, ka je ka kashe shi ba. Abin da mutum zai ɗau maka shi ne ka kama shi ko ka sanar da wanda ya kamata ya ɗau mataki a kansa, a tabbatar da hukunci, a tabbatar da laifi tukunna da shaida da komai, sana ɗau hukunci a kansa. Wannan shi ne abin da shari'a ta bambance tsakanin hukunci da zartar da hukunci. Don haka tabbas hakika mu a musulunci babu ta'addanci, ba cin zarafi, ba tsokana da kai taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka hukuncinsa, in mutum musulmi ne, ba magana ba musulmi ba tukunna, ko musulmi ne shi ya ce shi musulmi ne, yau ɗin nan a Kano ana shari'a da wanda ake zargi ɗan babban malami cewa ya taɓa hukunci manzon Allah, kuma abinda ake zargin za a yi masa kenan hukunci. Amma kaga ai ba afka masa akai ba. Da haka afkawa daban, hukunci daban.
To a gaishe ku, to nan za mu tsaya sai rada, wace mu zo mu ci gaba. In mun dawo din za mu duba shin malamai Kiristoci da Musulmi da ke hudu a cikin masallatai da majami'un coci-coci suna inge zaman biya bayansu domin su tada rikici na addini a cikin Najeriya da gangan, ko kuma ba sa yi? Sannan kuma ta yaya aka ɗauki maganar rikicin musulmi aka haɗa shi da rikicin Fulani? Za a iya cewa dukkan Fulani Kiristoci ne koko dukkansu musulmi ne? Sai a dakaci wannan a cikin shiri mai zuwa rana, wato yan Allah ya kai. Yanzu kan a madadin baƙin namu, wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misal, tare da Nasiru Adamu Ilhaka wakilin mu na Abuja da ya aikin gayyato mana su domin a yi wannan muhawara da su. Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC. Muke fatan mun ba ku lami lafiya.
Allah a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Jumbai Hamza wanda ya haɗa shirin, da ma injiniyan Makarl, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.